Wannan da ya biyo bayan jan hankalin majalisar dattawan Najeriya da sashen dalibai na gamayyar kungiyoyin arewacin kasar suka yi kan batun karin kudin makarantun jami'o'i lamarin da a cewar su ke zuwa ne a lokacin da bai dace ba la'akari da yanayin matsin tattalin arziki da kuma tarin matsalolin rashin tsaro da kasar ke ciki kamar Jamilu Aliyu Turanci shike zama shugaban bangaren dalibai na gamayyar kungiyoyin arewacin kasar
kun ji mun gana da shi shugaban majalisar dattawa na kasa Sanata Ahmad Lawan muka je muka baki bayani muka kai masa makorahi da dalibai da iyaye da kuma matasa da duk wani mutum da ke kishin Najeriya yake da shi na cewa lalle lalle wannan karin bari hawa Najeriya ta mai ido ba musamman arewacin Najeriya mun yi maganganu da shi sosai kuma ya fahimce mu da ya ji dadin wannan al'amari da ya kasance dalibai ba su dauki doka a hannun shi ba kuma in Allah ya yarda a matsayin shi na shugaban majalisar dattawa za su yi duk abin da ya kamata su yi domin su tabbatar da cewa an samu ragi a su waɗannan kuɗaɗe ko kuma an yi wani abin da ya kamata a yi
a bangaren majalisar dattawa da kwamitin ta kan al'amuran manyan makarantu sun dauki matakin hana daliban gudanar da zanga-zanga da suka dau shirin yi a fadin kasar Sanata Ahmad Babbakai ta shike zama shugaban kwamitin kula da harkokin jami'o'i da manyan makarantu a majalisar dattawan Najeriya
mun ji kuce-kucen su kuma gaskiya a wannan kani da ake ciki waɗannan kuce-kuce da suka yi gaskiya suna da matukan muhimmanci a kalle su da idan basira lokaci ne wanda komai ya ta'azzara kuma a ce za a ƙara kudin makaranta yana iya jawo tarzoma a makarantu wanda zai jawo kuma a rirrife su a dukiya ai kuma bannar lokaci na karatu mu a matsayin mu na shugabanni muka ga cewa ya kamata mu sauri mu tarbi abin yadda zamu samu mu daidaita shi yara su zama suna makaranta su kuma makarantu mu san yadda za a yi mu tattauna da su don a samu matsaya yanzu haka committee ina ya tura ma su goyon gayya duka da su da shugabannin su na MBTE NUC da National Board for Colleges of Education da fatan cewa zamu iya tattauna domin magana ƙara kudin nan da na makaranta yanzu a jingine shi saboda halin da al'umma suke ciki.
Duk da kokarin cika alƙawarin wannan gwamnati na ƙarin kashi 50 cikin 100 a kasafin kuɗin ta na wannan shekara ga bangaren ilimi har yanzu dai da sauran tafiya idan aka kudanta da kashi 15 zuwa 20 da kasafin hukumar kula da ilimi da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta nemi kasashe su ringa keɓewa a duk shekara ga bangaren da shugaba Muhammadu Buhari ya amince wajen tabbatar da Najeriya ta bi tsarin cimma wannan manufa. Ta sai dai a cewar Dr. Muhammad Nwaila da ke zama malamin kwalejin ilimi ƙarin ga ɗaliban zai iya zama matsala domin ko da ma an ƙara ba lalle ba ne kuɗaɗen su je inda suka kamata
an ji an ciwo bashi an ce an za a gina hanyar jirgin ƙasa an ciwo bashi an ce za a gina gada ba ku ga ilimi duk ya fi wa'annan me yasa ba za a ɗauko kuɗin da aka yi na bashin a sa shi a ilimin ba saboda ilimi ne in ka ilmantar da jama'a za su ƙirƙiro hanyar da za ka samu kuɗin da za ka je ka biya wancan bashin amma yanzu an ciwo bashi ana yin abu ko kuma da za mu ce ba ni me ba ne kun wanda muna ƙoƙarin yi shi ne wanda ba mu kai mu je ba muke kai kanmu ya kamata ta gwamnati ta duba wannan abu ta duba cewa ilimin yaran nan shine mafita ba kuma shine zai musu generating dukiya nan gaba
rahotanni dai sun yi nuni da cewa wannan tsari na kuɗin makarantu na iya sanya ɗaliban cikin tsakamin wuya inda wasu kan iya barin karatu sakamakon rashin iya biyan sabon kuɗin kazalika wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta gaza biyan buƙatun malaman jami'o'i musamman ma kan yarjejeniyar da suka cimma tare a baya Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya.